sashen Hausa na muryar Amurka da yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ne lafiya. Yau ranar Litinin 17 ga watan Mayu shekarar 2021. Sarfi Hashim Gumelle tare da bamu kaɗan musigarba da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa mazauna yankunan Adamawa da Taraba sun kuka game da rashin tsaro da ke addaba jihohin biyu. Haka kuma za a ji cewa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Ibrahim Barmasu Babangida ya ce za a iya shawo kan matsalar tsaro a Najeriya idan har an samu fahimta tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin rashin tsaro da Najeriya ke fama da shi, sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Isra'ila ta kai har-haren jiragen sama magaza a yau ɗin nan Litini, yayin da tashin hankalin yankin ke shiga mako na biyu. Sojojin Isra'ila sun ce abubuwan da suka auna a har-haren sun hada da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar Hamas ke amfani da su, da kuma gidaje da dama na kwamandojin ƙungiya mai gugurmaya da makamin wacce ke iko da Gaza. Nan take ba a samu rahoton waɗanda abun ya rutsa da su ba. Har-haren na yau sun biyo bayan kalaman da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi jiya Lahadi cewa bai shirin kawo ƙarshen munanan har-haren jiragen saman da ake kaiwa Gaza. A ranar da ya wannan maganar ce ma jiragen yakin Isra'ila suka ruguza gine-gine uku, suka kuma kashe mutane aƙalla 42, wanda shi ne hari guda mafi kisa a wannan zagaye na tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Da asubahin jiya Lahadi, Hamas ta kaddamar da hare-haren rokoki daga shiyar fararen hula na Gaza zuwa shiyar fararen hula na Isra'ila. Ɗaya daga ciki ya jira kan wani haikali a Ashkelon da ke kudancin ƙasar. ‘Yan sa’o’i gabanin sujjadar yamma ta Yahudawa ta Shawat ba a samu rahoton jin raunuka ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken na ƙasar Denmark a yau ɗin nan Litini don tattaunawa kan tattalin arziki, tsaro da kuma dumamar yanayi, da kuma dai aniyar nan ta gwamnatin Biden ta inganta hulɗar Amurka da ƙawayenta. Muna hankoran zurfafa haɗin gwiwarmu kan abubuwan da muke da muradi na bai ɗaya, ciki har da batun magance matsalar dumamar yanayi da inganta haɗin kanmu kan batutuwan tsaro da tabbatar da yalwar makamashi da kuma haɗa kai da yankin na Arctic. Abinda Blinken ya faɗa kenan bayan ganawarsa da Prime Minister Denmark Mette Frederiksen. Babban jami'in na diplomasiyyar Amurka ya kuma gana da sarauniya Margaret ta biyu, an kuma shirya zai ziyarci wani ɗakin binciken kimiyyar quantum da ke jami'ar Copenhagen. Ƙasar Faransa ta sanar yau ɗin nan Litini cewa za ta baiwa ƙasar Sudan bashin dala biliyan 1.5 don taimakawa ƙasar ta arewacin Afirka ta biya basussukan da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ke binta. Ministan kuɗin Faransa Bruno Le Maire shi ne ya bayar da wannan sanarwar a birnin Paris lokacin da aka fara wani babban taron ƙasa da ƙasa, inda shugaba Emmanuel Macron ke mai masaukin baƙi. Manufar wannan bashin ita ce taimaka ma Sudan wajen biyan bashin dala biliyan 50 da ƙasashen duniya ke binta, don ta iya janyo masu saka jari ta sake kuma farfado da tattalin arzikinta. Tattalin arzikin Sudan ya durƙushe ne sanadiyar mulkin kama karya da tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya shafe shekaru goma yana yi. An hamɓari Bashir ne a wani juyin mulkin soji a shekara ta 2019 bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin gwamnatinsa. Ƙasar Indiya na shirin tunkarar mahaukaciyar guguwar nan ta Toktiya, wadda ake kyautata zaton za ta fantsamo a yankin gabar yamma na ƙasar da yammacin yau ɗin nan Litini. Tuni dai aka kwashi dubban mutane kuma har an bar aikin rigakafin cutar COVID a wasu wuraren. Indiya ta shafe makonni da dama tana bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar ta COVID, kuma yanzu akwai fargabar cewa yayin da jama'a ke neman mafaka daga mahaukaciyar guguwar, wannan zai haddasa yaduwar cutar sosai. Cutar ta corona dai na saurin yaduwa ne yayin da mutane suka kasance kurkusa da juna. Jami'an ƙungiyoyin agaji na kuma gargaɗin cewa irin har-haren da ƙasar Isra'ila ke kaiwa magaza na iya mayar da wannan yankin ƙasa wurin yaduwar corona sosai, yayin da mutanen na Gaza ke ƙoƙarin neman matsugune a wuraren da ke cinkushe, tunai dai aka daina gwaje-gwaje da kuma allurar rigakafin COVID a Gaza saboda hare-haren. A halin da ake ciki kuma shirin nan na rarraba allurar rigakafin COVID a duniya a ingance mai suna COVAX na fama da karancin rigakafin. Wannan gibin ya biyo bayan kasa bayar da kasonsa na ƙasa da ƙasa na rigakafin da kamfanin harhaɗa magunguna mai suna Serum Institute dake India ya yi na tsawon watanni saboda ɗumbin buƙatar da ake da ita ta rigakafin a cikin ƙasar. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF yakan sayi rigakafin na COVAX ya kuma rarraba. Babbar shugabar asusun na UNICEF, Henrietta Fiore, ta yi kira ga ƙasashe da cewa baya ga cika alƙawarin da suka ɗauka na bayar da kuɗi su kuma bayar da rarar rigakafin da suke da shi a ta bakinta, ana matuƙar buƙata yanzu-yanzun nan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kafin mu shiga taskar rahotannin mu, muna baiwa dukkan masu sauraron mu hakurin tangarɗar na'ura wajen kama wannan tasha kai tsaye ta yanar gizo, lamarin da injiniyoyin mu ke aiki tukuru don kawar da wannan matsala. Da fatan za mu na afuwa. Da farko za mu fara ne daga Najeriya, inda wasu mazauna jihohin Adamawa da Taraba suka koka sakamakon rashin tsaro wanda ya janyo taɓarɓarewar tattalin arziki a yankunan biyu. Wakilin mu Salisu Muhammad Garba ya haɗo mana da wannan rahoton.
Sakamakon rashin tsaro da ya kamari a jihar Adamawa da kuma Taraba, al'umma mazauna wannan yankin sun koka kwarai biyo bayan yawan sace-sacen mutane da ake yi a wannan yankunan. Ko a baya-bayan nan ma an yi yunkurin garkuwa da tsohon shugaban ƙaramar hukumar Maiha, masu garkuwar ba su yi nasara ba. Jami'an tsaro da 'yan sa-kai sun yi kokari sun cin musu, hakan ta sanya al'umman jihohin suka koka da irin matsalar da suke ciki ta barbarcewar tattalin arziki da ma kasuwanci na wannan yankunan. Ismaila Ibrahim Shikwa ya mai da haƙin wannan lamari ne akan mahukunta.
Farko, idan za a ɗebi jami'an tsaro a bari ƴaƴan talaka waɗanda suka zo suna nema da ƙarfin su, ba wai wanda yana kwance za a ɗauko kai ɗauki takardunka ka kai wa wani ka tafi. To idan aka ce haka za a dinga yi, matsalan tsaro kan daga yanzu muna nan har ma ji ta bayyana. Sannan senatoci da reps, irin kuɗaɗen da suke dannewa, ka ji senata da yana karɓan naira miliyan 40, da reps yana karɓan miliyan 30 da wani abu. To har yaushe wannan kuɗaɗen ina suke kai shi? Mu kuma talaka da ba ma karɓan ko naira me wannan kuɗin yake amfana da mu? Sannan kun ce mun kuke wakilta. Farko mun ce idan za ku wakilce mu abinda muke so a harakan tsaro, da zarar mun da tsaro sai mu ce wuta, sai mu ce hanya. To ba ku yi mana ko dai ba, ana kashe mu ne hanya za mu taka.
To hai lau, Abubakar Saddiq shi ma cewa yayi lamarin sace sacen mutanen dai ya kawo tababarcewar kasuwancin su a wannan yankunan.
Gaskiya harkan tsaro ya shafi kasuwanci da dama, ko ni ma musamman kasuwancin da nake harkan tsaro ya same shi. Misali yanzu idan zaka dauko kaya tare kaman daga Lagos ko daga Kano ka shigo da shi nan Yola, inda zaka bi ka bi cikin sauki, hanyar da zaka bi cikin sauki a kawo maka kaya ka biyo kudin mota cikin sauki, to yanzu wannan hanyoyi an daina bi sai ka bi zagaya. To wannan zagayen da ake bin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kayayyaki ma suka kara kuɗi. To ko to wannan bangaren ya shafi kasuwancin da muke da shi a nan bangaren.
Mr. Bibi Ilesha da Tijo a jihar Adamawa ya ba da shawarwari da yadda za a samu mafita akan matsalar tsaro a wannan yankunan.
Tsaro nan aiki hakkin nan yana kan kowane ɗan Najeriya. In ka fara da gwamnati, hakkin tsaro na kan su shugabannin siyasa gaba ɗaya, da wanda muka zaɓa da wanda ba a zaɓa, na tsaro yana hannunsu. Jami'ai na tsaro da kansu, da na soja, da na 'yan sanda, da na immigration, da kai duk wanda sun zama jami'ai ne na gwamnati, na wanda na harkan tsaro, wannan ma ya rataya a kansu. Shugabannin addini, da na Krista, da na Musulunci, duka sha'anin tsaro ya rataya ne. Don kalmomin da za su faɗa, wa'azin da za su yi ma mutane, irin maganganu na ba da shawaran da za su yi suka, don wani idan liman ne ya masa magana zai fi so ya ji. To kaga shugabannin addini suna da inda za su. Sannan kuma shugabannin mu na gargajiya, sarakuna na gargajiya gaba daya suna da inda za
su. To ko ta yaya al'umman gari za su baiwa jami'an tsaro goyon baya domin ganin an dakile wannan matsalar? DSP Suleiman Yaya Guroje ya bada nashi jawabi kamar haka.
Chief Commissioner ɗan sanda na jihar Adamawa ya dauki matakai na janyo al'umma cikin har harkokin tsaro wato abinda muke ce community policing ya zagaya ya yi mu'amala da kuma mutane musamman masu fada aji ya fadakar da su su sani al'amari na tsaro abu ne wanda ya shafi kowa da kowa to a duk lokacin da zaka bada naka gudunmawa idan har akwai wanda yake aikata ba daidai ba ko danka ne na cikin ka duk lokacin da ka raba bayanan da kai da jami'an tsaro to za ku zanna ku dauki shawarwari yadda za ku bullo ma al'amarin domin a hana hakan din faruwa to idan har muka samu hadaka muka yi hada sahu akan hana mutane aikata laifi alai halin jami'an tsaro musamman yan sanda mun shi maburin mu ta kashi na daya na hana faruwan laifuffuka
Allah ya shigo cikin wannan lamari domin ya kawo karshen matsalar tsaro a wannan yankuna na Adamawa da kuma Taraba da ma Najeriya gabaki daya Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Salisu Muhammad Garba tsohon shugaban Najeriya na mulkin soja Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya bayyana yakinin cewa za iya shawo kan matsalar tsaro da ke addaba dukkan sassan kasar ne kadai idan aka samu kishin kasa da fahimta tsakanin gwamnati da ƴan kasa Janar Babangida ya bayyana haka ne a yayin da yake mika sakon barka da sallah ga ƴan Najeriya a wata kibantacce tattaunawa da wakilin mu Abuja Murtala Faruk Sanyinna
sako na dai shine kowace kasa da take kokari ta samu yadda za ta ci gaba da al'amura ta shiga irin waɗannan matsaloli ba mu kaɗai ba ne amma waɗanda suka shiga da muna iya koya daga gare su sun daure sun imani kan ƙasansu kuma an nuna musu shugabanninsu sun nuna musu yadda za a yi in muka yi haka muka daure muka yi imani na in Allah ya janna gamani za mu samu nasara
Ni kake gani ya kamata a yi da ba a yi ba daga bangaren gwamnati har ya zuwa su ƴan ƙasa kansu da ya sa matsalar tsaro ta kicinyewa a Najeriya?
Na farko dai ya kamata a yi fahimta irin wannan sha'anin tsaro ba a Najeriya ba ne kaɗai na farko. In ka tuna shekarurin 60 da suka wuce haka mun taɓa shiga cikin wannan hali inda har ta kai mu ga zuwa yaƙi. Amma mutane sun goyi bayan shugabanninsu a lokacin da kuma su sojoji duk sun ga suna lalle aikinsu ne tun da Allah ya kawo mana wannan mu yi imani cewa ba za mu yarda ƙasar mu ta wargatse ba ba za mu yarda kowane mutum a kare mishi mutuncinsa a kare masa dukiyarsa kamar yadda kundin mulkin mu ta faɗa in an yi haka bayan imani da haka ina din Allah ya tada za mu samu masala na wannan
to kamar yadda ka faɗa gwamnati ta sami karasa yakin basasa a cikin watanni 18 a can baya to amma wannan karon lamarin ya kwashe tsawon shekaru hasali ma ya fara ne a wasu yankuna kalilan amma a yanzu matsalar ta game dukkan sassan kasar har ma da masu fafutukar ballewa daga kasar shin me bambanta su
muddin mutane mun san an yi haka sai mu yi nazari da yadda aka yi a lokacin da muka yi yakin basasa ko kuma yadda wasu kasashen duniya suka yi nasu sai ya zama mana darasi wanda za mu koya game da yadda suka yi muna iya yin yadda kowa ya samu nasara na yi imani Najeriya Allah ya yi mu muna masu kishin ƙasa ne cikin saboda kishin ƙasan za mu iya yin komai da ya kamata mu tabbatar ƙasanmu ta zama ƙasa ɗaya wanda duk ya ce ma zai balle bana da tunda ya iya don ba zai samu nasara ba
idan na fahimce ka kana tunanin duk da halin da ake ciki za a iya shawo kan matsalar kuma Najeriya za ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya
kwarai ni na imanin haka domin in ka tuna mutane da yawa Allah ya karɓi rayukansu saboda su tabbatar cewar ƙasa ta rage ɗaya mu kuma da muke raye da kuma waɗanda za su zo gaba ba su bi wannan turba ba kaga kaman ba mu kyautawa waɗanda Allah ya karɓi rayukansu ba saboda ƙasar ta zama ɗaya mun ci amanar su kenan
a gaida Murtala Faruk Sanyinna to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan To yanzu kuma lokaci ya sani Shaibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
A Najeriya yanayin rayuwa ya shiga halin tsaka mai wuya sabili da karuwar taɓarɓarewar tsaron lafiya da dukiyar al'umma, wanda hakan ya dagula tunanin al'umman ƙasa game da irin cikumar ɗan siyasar yanki da ta ƙabilanci, wanda lamari ne da ya sanya ake hasashen cewa an yaka ba wasu daga waje suna yi wa 'yan Najeriya ingiza mai kantu ruwa ba, don 'yan bana na iya sada ƙayar baya alabashi burinsu ya cika, su kuma daga bisani su shigo su yi wakacika tashi su yi gaba abinsu. Ganin hakan ya sanya wasu kungiyoyin mata ƙarƙashin jagorancin Princess Ajibola suka yi zanga-zanga nan mana abin nan Abuja, inda suka tauna tsakuwa don aya ta shiga taitayinta.
That Nigeria is indeed a sovereign country, and as such, any attempt to compromise our territorial integrity will be resisted. So I want to stress, Nigeria was not colonized by France. Therefore, they have no business coming to toy with our lives here. As such, they began providing logistic support under a cover called humanitarian whatever to the Boko Haram fighters. Enough is a no. Enough is a no. And France must stop the distasteful support it has been extending to the Boko Haram terrorist group in Nigeria.
Yayin da ake zargin Faransa da agazawa kungiyar Boko Haram, su kuma gwamnoni 17 na jihohin kudancin Najeriya sun gudanar da wani taro makon da ya gabata a jihar Delta. A ƙarshen taron nasu, sun zartar da cewa za su hana wa Fulani yin kiwo da mashekari a yankin nasu, domin a ce wasu taruwar Fulani a yankin ya hana matasansu samun ayyukan yi, sannan kuma ana yawan samun faɗa tsakanin su Fulanin da kuma manoma. Sauran bukatun nasu sun haɗa da gwamnatin tarayya ta ba su ikon bullo da harkar kiwon dabbobi na zamani da zai maye gurbin na Fulani idan sun tashi. Haka nan kuma sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta ɗaukar matakan sake tsarin gwamnatin tarayya don a ba su damar kafa rundunar 'yan sanda na mallakin kansu, a kuma sake tsarin rabon dukiyar ƙasa da zai amfani gwamnatocinsu. Kana kuma a kafa cibiyoyi da hukumomi bisa tafarkin harkar tsarin tarayya. Sauran bukatun da suka bakar sun hada da a sake nazarin raba mukamman gwamnati, shugabancin rundunonin tsaro da kuma hukumomin gwamnatin tarayya bisa tsarin raba daidai. Har ila yau sun kuma bukaci shugaba Buhari da ya kira taro na ƙasa don a tattauna matsalolin da Najeriya ke fuskanta yanzu. Tana kuma buƙatar a kafa sabbin tashoshin jiragen ruwa tare da gyara tsoffin da suke yankuninsu. Dangane da batun hana Fulani yin kiwo da mashekari a yankin, ƙwararre a fannin nazarin ƙasa da zamantakewa Farfesa Awal Abdulsalam ga yadda yake kallon lamarin.
Makiyaya a duk fadin Afirka ta yamma inda suka fi yawa sukan yi tafiya ne daga inda ke kamfa zuwa inda ke da ruwa da ciyawa saboda dabbobin su samu abinci. A wannan tafiyan da suke yi suna cin arzikin inda za su, suma ana cin arzikin su, saboda za a yi cewa a yankin yammacin Afirka Fulani suke samar da nama da madara wanda kusan kowane gida yana amfani da shi saboda lafiya da gina iyalai. To duk inda suka je akwai wannan albarkar, su kuma suna bin wannan yanayi ne inda ake da ruwa su je su ci abinci sannan su shekare su da wasu kuma su zauna. Gaskiya ne cikin wayannan al'umma, yanda a cikin kowace al'umma ana samun bata gari akwai su. To amma abubuwan da ke faruwa musamman kwanan nan na kyara da tsana, abin zai ba mutum mamaki. Gwamnatin tarayya kwanakin baya ta yi hoppa sanayin riga, wanda ni ina ba da wannan shirin goyon baya sosai, saboda su kansu Fulanin za su ci albarkacin wannan shiri. Sanuwa idan tana zaune wuri guda za ta fi yin nono kai za ta fi yin nama. A dokar Najeriya ina ga ba dogar da ta hana wani gwamna a kudu ya noma abin da yake so ko ya kiwata abin da yake so, ba wanda ya hana. Illa dai kawai ke a zamantakewa ta duniya yanzu yanda aka ci gaba, duk ƙasa ko yanki da yake yau ban san baƙo shi ko da ci gaba da abada, saboda baƙo shi ke kawo ci gaba.
A game da batun kafa rundunar 'yan sanda na jiha, na tuntuɓi tsohon Inspector General na 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba, ga kuma bayaninsa.
Na farko dai ba dai shi bane a tattauna duk abin da ya shafi ci gaban kasa musamman ma kuma wanda ya shafi harkar tsaro tunda dai su ƴan sanda su ne da na farko a harkar tsaro tunda su aikin su ne na yau da kullum musamman tsaron kayan mutane da lafiyar mutane su kuma gwamnoni musamman gwamnoni na kudu wanda su suka tada wannan magana su a ganin su tunda dai su ke da cikakken iko to ya kamata a ce suna ke da aikin dan sanda ma tunda shine jigo wajen harkar tsaro na jihar da suke mulka to kamar da nace ba laifi bane amma ita Najeriya fa kasa ce wacce ta hada jihohi guda 36 da kuma Abuja wannan suna da rundunar yan sanda wanda akwai commissioner yan sanda kuma dukkan su suna karkashin inspector general kamar yadda tsarin mulkin kasa ya bada ya kamata a tattauna kafin a ce za a yi tattaunawar kuma ita ce ta yaya waɗanda suke fama a yanzu haka ba su iya biyan albashin ma'aikatan su za su yi idan an ba su aikin dan sanda ta yaya gwamnonin ma za su tabbatar da cewa ba za su karya wannan aikin dan sanda kamar yadda suka karya a kananan hukumomi ba wato nan bara an yi bayani kowa ya sani da cewa kananan hukumomi suke da mulki na harkar tsaro local government chairman yana hada kai da DPO yana hada kai da sarakuna suke bada tsaro a kananan hukumomi waye ya karya su kowa ya sani gwamnoni ne suka sha gaba a cikin harkar kudaden su suka sa yau local government chairman bai da karfin da zai cike maka wa jiho idan ba su iya yi a local government ba ta yaya za su iya yi a jiha idan ba su iya biyan albashi ba da aikin dan sanda a gaskiya abu ne mai matukar bukatar kuɗi kuma kowa ya sani a jihohin nan akwai waɗanda ko a kudu akwai waɗanda ba su iya biyan ma'aikatan sallana su kula da harkar tsaro misali gwamnan Ondo ya taɓa faɗa lokacin da ake maganar su fito da Amatuku ya faɗa cewa ba wani dalili ba ne illa suna son su mulki harkar tsaro ba wace suke so kurum ba wai son ci gaban ƙasa ba ne dan dai da gaske suke yi to kamar yadda suke yi da haɗa kai da gwamnatin tarayya tallafa a ƴan sanda a samu tsaro shi ne ba alheri kwarai da gaske
to ko yaya dattawan arewacin Najeriya ke kallon wannan bukatu Alhaji Tijjani Zangon Daura dattijo ne ga kuma abin da yace
ana maganar Fulani din nan an koro Fulani daga kasar Yarba an koro daga kasar Inyamurai an ce wajen da kasuwanci ke zai sai filaye ne ai noma ko shanu ko kiwo kasuwanci ne shagunan Yarba da Inyamurai suke Kano da Kaduna da Katsina da Sokoto da Maiduguri su ba kasuwanci bane wannan kuma ha gaya min mutumin da zai je iya sayan fili a kasar Inyamurai ko Yarba a gina gida amma inda da suka je mutane sun gina gidaje
Shi ga Alhaji Yusuf Wayes ya taɓo batun yadda harkar tsaro da mulki yake gudana a da saɓanin yanzu.
Maganar security da kake magana. Lokacin da Mamudu Tukur ya zo yana institute administration yana ta seminar yadda za a gyara local government yadda aka kashe NA. Shi ya bada recommendation cewa a kwace prison a kwace ƴan sanda daga NA. Duk waɗanda abubuwan su ne suka kawo ginshiƙin halin da muke ciki yanzu.
Na rashin tsaro?
Rashin tsaro da duk taɓarɓarci mai abubuwa.
Har yanzu dai gwamnatin tarayya bata ce komai ba game da lamarin illa dai ta matsa kaimi wajen kamawa tare da damki masu safarin bindigogi ga 'yan ta'adda a cikin dazuka. Salisu Abu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Salisu Abu Malumfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Zinedine Zidane ya nisa da kansa da rahotannin da ake bazawa cewar yana yunkurin barin kungiyar a wannan bazara. Zidane ɗan kasar Faransa ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan da kungiyarsa ta yi nasarar doke Athletic Bilbao da ci 1 da nema wanda ya ƙara faɗaɗa takarar lashe kofin gasar La Liga zuwa ranar ƙarshe ta kakar wasanni. Maki biyu ne kacal suka bambance tsakanin Madrid ɗin da Atletico Madrid da ke jagorancin teburin gasar. Kocin ya ce bai yi da kowa a cikin 'yan wasansa ba cewa zai bar kungiyar kamar yadda rahotannin suka yayata. Yana mai cewa yana nan dai yana mai da hankali akan kokarin lashe gasar La Liga ta bana. Tun lokacin da kungiyar ta Madrid ta sha kashi a hannun Chelsea ta kuma yi wa Giroud a gasar cin kofin zakarun Turai a wasan kusa da na ƙarshe, aka soma bazar rahotannin cewa Zidane na duba yiwuwar sake barin kungiyar karo na biyu. Shi kuwa mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Ole Gunnar Solskjaer cewa yayi zanga-zangar da magoya bayan kungiyar suka yi akan mallakar kungiyar ya shafi kwazon ƴan wasanta. A makon jiya United din ta sha kashi a hannun Leicester City da Liverpool a cikin sa'o'i 50 a daidai lokacin da rutsin wasanni da rikicin na magoya baya suka dagula mata tsari. Yan wasan United din sun kwashe tsawon sa'o'i a cikin filin wasa inda aka kawo musu gadaje domin kwantawa su huta kafin buga wasan da Liverpool a yayin da ake cikin fargabar sake gudanar da wata zanga-zanga. To sai dai tun nasarar da kungiyar ta samu akan Fulham fiye da mako daya da ya gabata ta rigaya ta bata damar karasa kakar wasanni a matsayin ta biyu a tebur wanda shine karo na biyu tun sa da Sir Alex Ferguson yayin murabus a shekarar 2013. A fagen wasan tennis kuma har yanzu dan kasar Spain Rafael Nadal yana nan a matsayin mutum na uku a duniya a jadawalin mafifitan ƴan wasan tennis na ATP da aka fitar a yau Litinin, duk da cewa ya doke Novak Djokovic a ƙarshen mako ya kuma sami nasarar lashe gasar Italian Open ta bana karo na 10 a tarihi. Nadal ya doke Djokovic ne da turmi 2-1 wasan ƙarshe ta gasar makonni biyu bayan kare kambinsa na gasar Roland Garros. To sai dai har yanzu Djokovic din ne yake sama zaman dan wasan tennis na farko a duniya. Nadal wanda ya lashe gasar ta French Open har sau 13 a jadawalin na yau yana bayan Daniel Medvedev da aka yi wa jarar da shi a zagaye na biyu na gasar ta Italian Open ta bana. Wannan ne kuma mako na biyu da kasar Amurka take rasa dan wasa ko daya daga cikin zaratan ƴan wasa 30 na sama, a yayin da dan wasanta Taylor Fritz da makon jiya yake na 31 shi kuma ya ƙara faduwa da mataki daya zuwa na 32. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gai da na Sanyinna, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Isra'ila ta kai har-haren jiragen sama magaza da asubahin yau ɗin nan Litini, yayin da tashin hankalin yankin ke shiga mako na biyu. Sojojin Isra'ila sun ce abubuwan da suka auna a har-haren na asubahin yau sun hada da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar Hamas ke amfani da su, da kuma gidaje da dama na kwamandojin ƙungiya mai gugurmaya da makamin wacce ke iko da Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ƙasar Denmark a yau ɗan Litini don tattaunawa kan tattalin arziki, tsaro da kuma dumamar yanayi, da kuma dai aniyar nan ta gwamnatin Biden ta inganta hulɗar Amurka da ƙawayenta. Muna hankoran zurfafa haɗin gwiwarmu kan abubuwan da muke da muradi na bai ɗaya, ciki har da batun magance matsalar dumamar yanayi da inganta haɗin kanmu kan batutuwan tsaro da tabbatar da yalwar makamashi da kuma haɗa kai da yankin na Arctic, abinda Blinken ya faɗa kenan bayan ganawarsa da Prime Minister Denmark Mette Frederiksen. Kasar Faransa ta sanar yau ɗin nan Litini cewa za ta baiwa kasar Sudan bashin dala biliyan 1.5 don taimakawa kasar ta arewacin Afirka ta biya basussukan da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ke binta. Ministan kuɗin Faransa Bruno Le Maire shi ne ya bayar da wannan sanarwar a birnin Paris lokacin da aka fara wani babban taron ƙasa da ƙasa, inda shugaba Emmanuel Macron ke mai masaukin baƙi. Manufar wannan bashin ita ce taimaka ma Sudan wajen biyan bashin dala biliyan 50 da ƙasashen duniya ke binta, don ta iya janyo masu suka jari ta sake kuma farfado da tattalin arzikinta. Tattalin arzikin Sudan ya durƙushe ne sanadiyar mulkin kama-karya da tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya shafe shekaru goma yana yi. An hanɓari Bashir ne a wani juyin mulkin soji a shekara ta 2019 bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin gwamnatinsa.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabon ake nan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu Amara da Ibrahim ka almasi garba da ita na gabatar da shirin, da kuma Julie Lawrence Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Salfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.